ولد الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضب.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا شاشدا غوات رمضان هجرا دول عند باقي وانديزو بيار ga watan 3/2026 za mu tashi a cikin suratul baqara aya ta 283. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
الله سبحانه وتعالى مي رحمة مي جنكي مي أفوى مي غافرة مي يافيا مي إلمي مي حكمة مي ينفقنشي دا عدلش مي بعد الاباري نغسكيا واندهي كي توسى ياما باينسا يزومسو دا وكنشو كنشي wanda zai kyautata zamantakewa da mu'amala tsakaninsu. Sai Allah ta'ala bayan yayi magana akan bashi da rubutu da bashi da shaidu da bashi da ajali, to sai Allah ta'ala cikin rahamarsa sai sake bude kofofi guda biyu. Wasu lokutan zaka zo neman bashi, a lokacin da ka zo neman bashin babu mai rubutun, babu shaidun, to ya za a yi? Sai Allah ta'ala gaya mana a wannan aya yin bashi da jingina. Wasu lokacin ko babu abin jinginan, sai ko ya gaya mana yadda ake yin bashi da amana. Yana akwai bashi da rubutu da shaidu, akwai kuma bashi da ake karba a karbi jingina, sannan kuma akwai bashi da ake yi da amana. Akwai amana tsakaninku, akwai aminci tsakaninku, akwai yarda. Kun dade ka san halinsa, ya san halinka, ka tabbatar mutumin nan ba zai taba cin kudinka ba, saboda yana tsoron Allah kuma yana da mutunci, baya son abin da zai bata da mutane, ba kuma ya san yayi abin da zai bata da Allah. Wannan yasa yake kiyayewa. Insha Allah ta'ala gaya mana a wannan aya, wa in kuntum ala safarin, idan kun kasance a halin tafiya. An san tafiya takan iya zama doguwa, takan iya zama gajeriya, balaguro yakan zama mai tsawo, yakan zama gajeri, kuma yakan zama nesa, yakan zama kusa. shi sa yace ala safarin, kuna kan tafiya, kuna halin tafiya, a halin balaguro ne, babu mai rubutu a kusa, babu kuma shaidu. Walam tajidu katiban, ba ku samu wanda zai rubuta ba, tunda Allah ya ja mana kunne cewa lalle a dinga rubutawa, saboda duk abin da ya taso wannan rubutun zai taimaka wajen warware gardama ko rigima ko rashin fahimtar juna. To sai Allah ta'ala ce farihanun maqbuda, to sai a bada jingina a bakkar ba, sai a kawo jingina a bayar. Agogonka zai yi miliyan ɗaya, kai kana son bashin miliyan ɗaya, sai ka bada agogon a ajiye, idan ka biya ka kawo sai a baka, idan baka kawo ba sai a saida agogon, dama daidai yake da abin da ka karba. Wata ran jingina takan iya zama fiye da abin da ka karba, wata ran jingina takan iya zama daidai da abin da ka karba, wata ran jingina takan iya zama ƙasa da abin da ka karba. To idan jingina ta zamo ta fi ƙarfin abin da ka karba, to kaga kenan za a iya ɗaukan kuɗin da ka karba a ciki kuma har a baka canji. Idan mutum ya kasa biya, ya kasa kawo, ya kasa cika alkawari, to wannan jinginar tasa za a siyar. Misali, ya karɓi miliyan ɗaya, ya ba da abin jinginar miliyan biyu, to kaga shi yanzu in an siyar da abin za a ɗau miliyan ɗaya ne a bashi ɗayansa. Sai kuma ya bayar da miliyan ɗaya, ya karɓi, ba da jingina ko ya karɓi miliyan ɗaya, ya kuma bayar da jingina abin da daidai yake da miliyan ɗayan, to kaga idan ya kasa biya za a siyar da wannan abin ne kawai a karɓi kuɗin daidai da abin da yake. Ko kuma sai ya zama ƙasa ne da haka, 500,000 ne abin jinginar, to kaga in ma an siyar ma har yanzu dai ana binsa. Saboda haka in ya kasa biya za a ce to yanzu an biya rabin kuɗin abin da ka jingina, sai kuma ka faɗi lokacin da za ka kawo rabin. To wannan diyar dace ta shi mai ba da kuɗin, zai iya karɓa abin da ya wuce haka, zai iya karɓa abin da yake daidai da haka, zai kuma iya zaman karɓa abin da yake haka. Mun zo sharaɗin ita kanta jinginar, za mu ji bayanin da malamai suka yi a kan ita kanta jinginar. To sai Allah ta'ala ya shiga mana ɓangare na uku. Fa in amina ba'dukum ba'dan, idan shashinku ya amince wa shashi, ashe ana samun shashi ya amince wa shashi, kuma ana iya samun shashi ya ƙi amince wa shashi, saboda amana tana da wahala. Ko a dama sahabbai suka ce sai da aka fara saukar da amana, sannan aka saukar da ilimi, don ya zama ilimin an yi shi da amana. To kuma alƙiyama an ta zo tashi, daga cin abin da za a rasa shi ne amana. Bisa ce fa in amina ba'dukum ba'dan, idan shashinku ya amince wa shashi, to falyu'addi allazi itumina amanatahu, wanda aka amince wa amanarsa to lalle ya bayar da wannan amanar. Mutum ya amince maka ya baka kuɗi a ɓoye, daga kai sai shi sai Allah, ba wanda ya sani, ka san ba rigima zai iya yi da kai a kotu ba, tunda ba shi da shaida, shaidarsa shi ne Allah, mai rubutun su ne mala'iku. To ka gan kana tsoron Allah, ai ba za a baka abu a ɓoye kuma ka fito fili ka ce ba a baka ba, ba za a baka abu an yadda da kai kuma ka zo ka ce ba a baka ba, ko baka san abin ba, ko ka rage yawansa, ko ka rage sifarsa, ko kuma asali ma ka ce baka yadda da shi ba, babu ma. Kaga an canza amana kenan. To shi yasa aka ce in an samu aminci, to wanda aka amince wa amanarsa to lalle ya bayar da wannan amanar. Allazi itu mina kenan, wanda aka amince masa to ya bayar da amanar da aka amince masa. Sai Allah ya ce wal yattaqillaha, kuma ya ce rabbahu, ya kiyaye Allah, sai kuma ya ce mahallicinsa. Kun ga ya zo da kalmar Allah, ya zo da kalmar rabbu. Duk tsoratar da za ka yi a duniya, aka ja maka Allah, aka ja maka rabbu, an kai ka ƙarshe. Domin shi kalmar ilah, Allah, shi ne sunan Allah fitacce, wanda yake yawan maimaito alƙur'ani, ya zo kusan sau 300 a cikin alƙur'ani. Ya zo Allahu, ya zo lillahi, ya zo lahu, ya zo huwa, ya zo Allahu, ya zo Allah, ya zo Allahi, yana nan a cikin alƙur'ani da yawa, shi ne sunan da kowanne yawa a cikin alƙur'ani kusan 300, Allah ya kama sunan Allahu. Don haka Allah shine rabb, shine wanda ya cancanci bauta, al-ma'budu bil haqq, wanda ake bauta mai da gaskiya. To idan aka nuna maka aka ce ka ji tsoron Allah, to ka san an gama maka wa'azi. In aka ce ittaqillaha, an gama maka wa'azi. To sai kuma Allah ya ƙara da rabbahu, ya sake kuma kawo shi da sigar rabbu, wanda rabbu yake nufin al-khaliqul malikul mudabbir, fa an hada maka sunaye biyu na Allah dan a nuna maka muhimmancin amana da dukiyar jama'a. Ka kula da amana, ka kula da dukiyar jama'a. A zo a rataya wa mutum alqur'ani a matsayinsa na shugaban ƙasa musulmi, ko a rataya masa qur'ani a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa musulmi, ko a rataya masa bible a matsayinsa da shugaban ƙasa kirista, ko a rataya masa bible a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa kirista, ko a rataya masa alqur'ani a matsayinsa na gwamna. A rataya masa qur'ani, a rantsar da shi da qur'ani cewa zaka rike amana, zaka kula da jama'a, zaka rike dukiyar jama'a, zaka kula da rayukan jama'a, ba zaka ci amana ba, ba zaka yi ha'inci ba. Kuji dai rantsuwa yadda ake karanta ta ne. Ha? Doguwa ce aiko? Ya rike, ya rataye qur'ani, an bashi kofi, kuma Anthony General yana karanto masa rabin, ko kuma Chief George yana karanto masa rabin. Yana fada ana fada, yana fada ana fada. To kaje kaji fassarar wannan abin. Wannan ya kamata a dinga tarowa gwamnoninmu, a dinga tarowa shugabannin ƙasarmu, a dinga tarowa ƴan majalisarmu da sanatocinmu, cewa ga fa abin da kun faci Qur'ani. Falyattaqillaha rabbahu. Mutum ya kiyaye Allah mahaliccinsa. Kai rantsuwa, wannan rantsuwar da kuma ɗaukan amana da amincewa da aka yi da kai, to wannan duka ya sa ka lalle ka tsaya. In ba haka ba, to zaka sha mamaki tun a duniya ba sai an je gaban Allah. Insha Allah ce waliyattaqillah, yaji tsoron Allah, rabbahu, ar-rabbul khaliqul malikul mudabbir. Saboda duk abin da kake yi Allah ta'ala shine mahallicinka, kaga zai iya kama ka duk sanda ya ga dama. Shine mamallakinka, zai iya juya ka yadda ya ga dama. Shi yake gudanar da kai, zai iya hukunci akan ka duk sanda ya ga dama. To ka kiyaye shi, ka kiyaye shi, ka tuna wannan haduwarka da Allah in an baka amana. Wala taktumu shahada. Allah ta'ala ce kada ku boye shaida, tunda wannan shaidar babu kowa a gurin. Kai Allah ne shaida, kai shaida ne an baka. To wala taktumu shahada, kada ka zo ka ce ba a bani ba, ko kuma ka ce an baka shine inkarin shaida kenan aslan, ka ce ba a baka ba, ko kuma ka ce an bakan amma bai kai adadin haka ba, ko kuma ba wannan nau'in aka baka ba, ko ba wannan kala aka baka ba. Ka canza launi, ko ka canza sifa, ko ka canza quality, ko ka canza adadi, ko kuma ra'asan ka ce ma babu. Wannan abin yana da hatsari. Shi yasa Allah ya ce wala taktumu shahada, kada ku boye shaida. Don shaida abu ne da yake a zuciyarka, kai ka yadda, kuma gashi ba mai rubutu, ba shaidu a gurin, daga kai sai Allah sai wanda ya baka. Wannan bakan ai kai shaida ne akan an baka, kuma shaida ne kai akan ka karba, kuma shaida ne kai akan an amince da kai, kuma shaida ne akan wannan abun an danka shi a hannunka. To kada ka kuskura ka koye shaida. Sai Allah ya ja kunne ya ce wa man yakatumha, wanda kuma bai ji wa'azin nan ba na wal yattaqillaha rabbahu, da kuma hani da aka yi masa wala taktumu shahada. Sai Allah ya ce wa man yakatumha, wanda ya keta dokar Allah, bai ji tsoron Allah mahaliccinsa ba, ya koye shaida. Fa innahu athimun qalbu, insha Allah ta'ala ce hakika shi zuciyarsa ta aikata sabo, saban zuci. Kaga zuciyarsa ta lalace, domin abin da ke cikin zuciya ya kamata ya fito da shi, shine na amana da aka amince masa. A zuciyarsa ya san haka ne, amma sai ya fada da baki ba haka ba. To Allah ya ce zuciyarsa ta aikata mugun sabo, da ta ki fadar abin da ke ciki. Da za a bankado zuciyar mutane, abubuwan da ke ciki suna da yawa. Iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Idan zuciya ta ɓaci, duk komai ya ɓaci. Idan ta gyaru, komai ya gyaru. To abubuwa da yawa za ka ga Allah yana magana munafiqai, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. So da ana bayyana mana abin da mutane suka kunshi a zuciyarsu, wanda ba za ka ƙara zama da shi. Kuma rashin sanin abin da ke cikin zukatan mutane ne, wasu lokutan ma sai kai faɗa da masoyinka baka sani ba, kuma ka jawo maƙiyinka baka sani ba, saboda baka san meye a zuciyarsa ba. Shi yasa Allah ce wannan abin da ke zuciyarka, wanda kai ka san an baka, ka san ka karɓa, ka san ba, to in ka ɓoye to zuciyar taka. Ita ko zuciya idan ita ce ta aikata sabo, to kaga saban ya samu gindin zama a zuciyar mutum, ba ma a fili ba. Fa innahu athimun qalbu, hakika shi qalbuhu athim, zuciyarsa mai laifi, aka kashi da sigan ismu fa'il. ba a ce zuciyarsa tailif sai aka ce zuciyarsa asif ismu fa'il qalbuhu asif kuma aka sa inna harfu taukidin wa nasabin mushabbahu bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara fa innahu asifun qalbu wannan jumla din ita ce fi mahalli rafin ko ismu fa innahu ai wannan jumla ce minal inna ce da ismuha to wannan jumla da tazo gabanta ita ce fi mahalli nasibin fi mahalli rafin ko khabaru inna wannan jumla minal mubtada wal khabar ita ce fi mahalli nasibin ita inna tansabu al ismu wa tarfa'u al khabara idan aka tinda fi mahalli khabari ne ya zama fi mahalli rafin kenan wannan jumla din ta zama fi mahalli rafin khabaru inna wannan hudin kuma shine ismu ina bani ala dhamm fi mahalli nasb wannan jumla kuma mai mubtada wal khabar ita ce fi mahalli rafin khabaru inna kaga to saboda haka Allah ya ce haqiqa zuciyarsa ta aikata laifi sai Allah kuma ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna alimun kuma Allah yana da cikakken sani akan aikin ku mai kyau da mara kyau haka siffanta Allah da ilimi alimun ismi ne na Allah alimun kuma ilmu kuma sifa ce ta Allah kuma bizat alimun bima ta'malun ma din nan ya hada kananan abubuwa da manyan abubuwa da abubuwan boye da abubuwan fili da wanda akai da wanda za a yi duka Allah yana sanar da su yasa aka sa ma dukkanin ma ta'malun abinda kuka aikata Allah yana sanar da shi to da haka wannan idan ka aikata abin kirki to wannan fadaitarwa ne idan ka aikata abin tsiya wannan kuma wato tsoratarwa ne to shi rahanu da Allah ya faɗa cewa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu farihanu ko farihanu maqbuda yazo a wata qira'an faruhunun faruhunun bi dammir ra'i wal ha'i faruhunun yazo kuma farihanu jingina kenan abinda rahanu yake nufi a harshen larabci kalmar rahanu din a larabci tana nufin as-subutu wad dawam abinda yake tabbatacce kuma dawwamamme shi ake kira rahanu a harshen larabci tsagwaransa a fassarar malamai ko kuma al-habsu ana nufin tsararren abu abinda aka kange shi ko aka tsare shi ko tabbataccen abu ko kuma dawwamamman abu shi sai Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai za a jingine ta a jingina ta zuwa ga abinda ta aikata abinda ka aikata shi zaka jingina gare shi in mummuna ne in kyakkyawa ne shine rahaninka za a tsare ka a jikinsa a fassarar malamai kuma wata dukiya ce da ake karba lokacin da za a bada bashi domin ta zama aminci da kuma garanti cewa ba za ka cinye wannan kudin ba ko kuma baka dada kudin ba wannan jinginar a cikin ta za a dauki haƙin da ba a yi ba kuma Malam Ibn al-Munzir yake cewa wa ajma'u ala anna ar-rahana fi as-safar wal hadar jaiz duk da Allah ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin sai kaga kamar wannan ya nuna kenan ba a yin jingina a zaman gida sai a lokacin tafiya to amma wannan kaidin da aka yi an kawo ne galibi galibi a lokacin tafiya ba mai rubutu galibi a lokacin tafiya ba shaidu shi sa Allah ta'ala ya ce ala safarin amma koda ala hadarin ne a zaman gida ne in ta kama a yi jingina ana yi kamar yadda ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada jingina ya karbi wato abinci na iyalansa kuma ya nuna ana iya jingina kenan a zaman gida da aka kaidin da aka ce ala safarin a halin tafiya aka fi samun haka da yawa amma ba laifi kamar yadda Ibn Munzir ya ce malamai dukkansu sun yi ijma'i cewa ba laifi a karbi jingina a gida kazo zaka yi sallama da mutum ya ce to kawo jingina in ajiye ko in rike saboda in baka kawo min kudi na ba musamman yanzu da rashin amana yayi yawa rashin amana yayi yawa sai ka amince ma wanda ba aminin ba ma yazo ya ci amanarka shi yasa dole akwai bukatar a san wannan sannan kuma akwai sharuda da malamai suka sa cewa idan za a yi jingina dole sai an samu sharadi guda hudu akwai rahinu ar-rahinu waye ar-rahinu shine mai karbar jinginar shine ar-rahinu akwai kuma al-murtahinu shine wanda zai karbi kudin shi kuma akwai rahanu ita kanta jinginar kuma akwai almarhunin bihi kudin da za a baka kenan dole sai an samu bangare guda hudu kafin ai wannan abun na farko kai kanka da zaka ba da jinginar na biyu shi da zai karbi jinginar na uku ita kanta jinginar sannan na hudu kudin da zaka karba a bakacin wannan jinginar da ka bayar sai an samu waɗannan abubuwan guda hudu sun tabbata to kowanne daga cikin hudun an sa masa sharadi da ka'ida kai da zaka karbi bashin wani ba rubutu ba shaida to kai din dole sai ka zama musulmi baligi mai hankali wanda shari'a ta bashi dama ya tasarrufi da kuɗi wata rana iya samun ma ba musulmin bai sa suke ci da sharadin ba musulmi don ana iya samun wata ran ciniki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba amma dole ya zama baligun aqilun kuma wanda shari'a ta bashi dama ya tasarrufi da dukiya sannan na biyu shi ma da za ku yi wannan akadin da shi za ku yi wannan yarjejeniyar da shi shi ma sai ya zama haka sai ya zama baligi ya zama mai hankali sai ya zama wanda yake da damar yin tasarrufi da dukiya ba a rike masa hannu ba ba ana shi tasarrufi ba saboda wawantakarsa ko saboda ana bin sa bashi ko saboda yana cikin wata matsala to shi kuma jinginar da za a bayar ita ma malamai sun sa mata sharadi dole jinginar nan ta zama mallakarsa ce ba zan zo misali zan baka jingina kuma ka ce min wannan gidan na kusa da masallacin nan shine a bakacin a bani kuɗin ba to gidanka ne kaga abinda ba naka ba ba za ka bada shi a matsayin jingina ba dole sai ya zama naka ko kuma wanda aka yi maka izini kai tasarrufi a cikin sa amma ba haka ba za ka bada kayan wani a matsayin jingina ba sannan na biyu sai ya zama abin halal ne ba za a ce alade ko naman alade ko giya ita ce jinginan ba ba za a yi jingina da abin da Allah ya haramta ainihinsa ba ko ya haramta dukiyarsa ba tunda misali in aka ce an bada aladu su ne a matsayin jingina to kaga ai idan ba a biya kuɗi ba kaga kenan za a siyar da aladun ne a fitar da kuɗin a ciki kuma siyar da alade kaga bai halatta ba sannan ba za a yi da giya ba a ce a'a ga katan din giya ko kuma ga trailer giya ita ce a matsayin jingina ka bani kuɗi domin siyar da giya da siyanta da sarrafa ta duka shari'a ba ta yadda ba kai duk abin da zai sa maye ma ba sai giya ba duk abin da zai lalata kwakwalwar mutum ya sa shi tambele ko ya sa shi marisa ko ya sa shi maye shari'a ba ta yadda da shi ba to ba za a ce wannan dukiya ita ce za a yi wannan abin ba ko kuma abin da ba shi da amfani a ce mai jingina ka ce takin bayan gidancen da ke cikin bola kaga wannan ai ba abu ne da za a jingina a dogara da shi ba saboda bai da amfani ko kuma abin da ba zai miƙu ba a ce mai jingina ka ce kifi a ruwa ko tsuntsu a sama ko nono a hantsa ko da a ciki duk kaga waɗannan abu akwai garari so ba za ka nuna abin da ba za ka iya miƙo shi ba ba za ka iya kawo shi ba a matsayin shi ne jinginarka dole ka bada abin da yake sananne ne kuma abin da zai siyu abin da kuma shari'a ta yadda mallakinka ne sannan wanda za a yi tasarrufi da shi to wannan duka akan abin da za a yi jingina ne shi kuma dama abin da za ka karɓa shi ma sai ya cika wannan sharaɗin wanda shari'a ta amince da shi ne to kaga an samu mai bayarwa an samu mai karɓa an samu abin bayarwar an samu abin karɓar to sai kuma sharaɗin yadda za a yi wato miƙeƙeniyar ya kasance abu ne da za a miƙa shi nan take ba za a ce to yanzu zan baka jingina amma sai bayan sati guda ba kai kuma ka bani kuɗin yanzu dole jinginar ta zama ana nan sai an zo da ita hadira munajjaza wacce za a bada ita nan take ba za kuma a ce bashin ba yanzu ba ita ma jingina ba yanzu ba sannan kuma ya zama abin da ya halatta a sai da shi ne kuma ya zama mallakinka ne ko abin da aka yi maka izini a cikinsa sannan ya zama sanannen abu ne a jinsinsa ko a gwargwadonsa ko a sifarsa to ita jingina wata za ta iya zama dabba misali ka zo neman jingina sai ya baka doki ya ce wannan dokin dai kaga a kasuwa doki yana yin nawa ne dokin? Doki yana yin miliyan ɗaya? Har da na kai ko ku kusa harkar doki ba za ku sa baki har miliyan biyar? to ya dangana ga tsadar sa ko wa yake harkar doki a bai mai harkar doki kadin doki yakan yi nawa ayoni na suna ne ku bari ko baki ko ja ko wani kala daga ƙasa a sama sama nawa hannun miliyan 6 ana samu to misali sai ka zo ka ce to zan baka zan ranci miliyan 3 amma ga doki na ka je kasuwar da wakai ka ji zai miliyan 6 to sai ka karbi wannan dokin ka kuma bashi miliyan 3 to ziya zai zaka dinga hawa ko ba ka dinga hawa ba na'am a'a akwai sharadin da malamai suka sanya idan shi zai dinga kawo masa abinci da abin sha yana zuwa yana share gurin to ainihin ba za ka hau ba sai dai in ka hau ka dinga biya in ka hau a cikin ajin kudinka za a dinga yanka duk sanda ka hau a cikin kudinka amma idan ba zai dinga kawo masa abinci ba ba zai dinga kawo masa ruwa ba ba zai kawo mai kula da shi ba da share shi da wanke shi da kaza kaza to sai ka dinga yin wannan kana hawa gurgurdan ciyar da shi da kake da share da shi da kake yawa haka dan kuma sai ya kawo maka tunkiya ko akuya a matsayin shine jingina kuma bai kawo mata harawa da ciyawa da inda za a daure ta ba kai zaka daure to kaga tunda kai zaka daure to kaga sai ka dinga tatsan nono gurgurdan abincin da kake bata da abin da kake share da ita amma ya kawo maka abin da baya bukatan ci ko sha ko wahalan sarrafawa kamar sai ya ce ga mota ta kawai sai a sa ta a gareji kawai ko a kai ta wurin ajiya a aji ba za ka ce bari in dinga hawa ba kuma mutum ya san motar nan ta jingina ce zai dinga mata wani irin hawa ne dan akwai masu cewa wai idan ka karbi kayan jingina wai kawai ka hau kai ta hawa kawai ko ya lalace kawai sai ka bashi wai ko riga ce ka dinga sawa ko ta lalace saura kwala to in yazo mai ka masa kwalar to gaskiya ba aidar da wannan ba a shari'a abinda shari'a tace idan abinda hadisin Bukhari da Muslim abin jingina din nan yace wato jingina za a hau amma sakamakon ciyar da ita da zaka yi idan abinda aka baka jinginan wanda ake hawa ne haka nan kuma zaka iya tatsan nono ko madara ka sha shi ma da ciyarwar idan abu ya kasance jingina ne haka nan kuma zaka iya hawa ka sha da shi ma nafakar da kake yi amma idan ba kai zaka yi nafaka ba ba kai zaka dauki nauyin ciyar da dokin nan ko wannan tunkiyar ko wannan ragon ko wannan saniya ko wannan raƙumin ba to shi zai dinga kawo abinci kai kawai ajewa zaka yi a gidanka saboda dai kudinka to kaga wannan in gida ne ya baka to shi ma gidan ba za ka shiga ba in ku ka shiga to sai a dinga lissafi a cikin kudinka sai zama ya karbi jingina shekara 5 ya baka gidan da ake karba haya miliyan 1 sai ka shekara 6 a ciki ka kawai sai ka miƙo ma gidansa kawai ka gama cinye kudinka saboda ai dama ana bada bashi ne ba dan kai da ka bayar ka amfana ba wanda ka ba ne ake so ya amfana kai kuma ka amfana da lada kai ce mako kai shi yasa kuka ga abubuwa da kyauta da rance da ajiya da aro da jingina duka abu ne na kyautatawa ba abu ne da aka gina su an gina su ne akan mu'amala ta yau da gobe wanda kai wa kyauta ka mai kyauta ne saboda Allah wanda ka bashi bashi ka bashi ne saboda taimako wanda ka bashi ajiya ya taimaka maka ne ya ajiye maka wanda ka bashi aro ne ka taimake shi to haka nan karbar jingina ana yin ta ne don a samu kwanciyar hankali da nutsuwa cewa idan dukiyata ta bata ko bata samu ba ko za a yi min wasa ko an kibiya na lokaci ya cika to sai a je a siyar da ita dama kuma ga alkali sai ka je gaban alkali shi alkali saboda siyawar ma kada ka je kai siyawar ka yi ta ba yadda ya kamata ba to wannan shine abin da aka sa game da wannan ta aka shine dukiya ce shi ba shi jingina da ake karba saboda amincewa bashi idan mutum ya kasa biya to wannan ake siyarwa a cire bashin a ciki dan haka wannan shine kaidodin da aka sanya dangane ga abin da ya shafi mu'amala ta jingina tsakanin mai bayarwa da kuma ainihin wato mai karba. A ƙarƙashin wannan aya akwai mas'aloli da dama waɗanda wato fa'idodi. Na farko shine rahamar Allah da jin kansa ga bayinsa yadda yake sauƙaƙa musu yadda za su yi mu'amala tsakaninsu ta dukiya. aka duba ayar da ta gabata an yi tanana ta rubutu da sheda da kuma ka'idar rubutun da dokokin rubutun da kuma aminci da kuma tabbatar da ingancin rubutu da mai karba da mai bayarwa da kuma shedu da irin shedun da za a saka maza biyu idan ba maza biyu a namiji daya da mata guda biyu duk mun yi wannan bayanin to shi ya zama idan ba a samu mai rubutu ba wanda za a zai rubuta ba a samu shedu ba to sai a yi mu'amala da karbar jingina sannan kuma wannan aya fa'ida ta biyu tana nuna mana yadda Allah ta'ala yake wato ba mu kulawa sosai dan gane ga abin da ya shafi dukiya dukiya ba abin wasa bace ko babu abin da yake hada rigima a duniyar nan fa irin kudi kudi da kake ganin su annabi alaihi salatu wasallam yace ko ce al'umma tana da fitina ni fitinan al'umma ta shine maganar kudi maganar kudi akan kudi din nan ba abin da ba a yi ko wani yayi waka tsakanin dan adam da kudi fa abin da dan adam baya yi akan harkar kudi ayi kisan kai saboda kuɗi ayi gaba saboda kuɗi ayi rigima saboda kuɗi ayi fitina saboda kuɗi ayi tsafi saboda kuɗi saboda a samu kuɗi ba har tsafi ake matsafi ya baka abinda zaka yi tsafi dan fashi da makamin nan da yanki da rafin dinnan duk fa matsala ce ta kuɗi fa ba wani imani ne ko wani wata aqida bace kawai kuɗi ne matsala ce ta kuɗi shi yasa kaga kuɗi idan ka mugun sa su a ranka ka wato makale musu sosai ka sa su a ranka to ba abin da za su saka kai ba shi sa ake so a dan rage son kuɗi ko gurbin sai a cike shi da son lahira a dan rage son kuɗi ba a ce ka a so kuɗi ba ba a ce ka a so ba duniya ba a'a kada a so son duniyar da zai raba ka da Allah kada ka so son kuɗin da zai rufe maka ido ka dinga neman su ta yaki halal yaki haram kowace hanya komai munin hanya inda za a samu kuɗi a dinga bi wannan abin bai dace ba saboda haka daga ciki akwai wato yadda aka nuna mana mahimmancin kuɗi da kuma yadda za a kiyaye shi domin wannan sannan kuma na uku an nuna mana halaccin karɓar jingina da bada jingina da Allah ya ce farihanu a gani akwai sharaɗin da muka yi bayani akan yadda za a karɓi jinginar sannan kuma daga cikin fa'idan wannan aya shine wato yadda Allah ta'ala ya ce idan an samu aminci tsakani wato ja shashi sun amince wa shashi to me yake jawo shashi sun amince wa shashi amana mafi yawa tsawon lokaci ke bayyana amanar mutum da dadewa in an dade ana mu'amala an dade ana mu'amala da matarka da ƴaƴanka da zuriyarka so da amana ita ce rayuwa gaba ɗaya inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula inna la ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum baina an nas an tahkumu bil adli aure tsakanin miji da mata amana ne mataka sai ta rike maka amana kai ma sai ka rike mata amana kakka ci amanan matarka kada matarka ta ci amanarka tsakanin uba da ƴaƴa akwai amana ƴaƴanka amana ne a hannunka kai ma amana ne a gurin su kada ƴaƴa su ci amanar babansu kada uba ya ci amanar ƴaƴansa da malami da almajirai akwai amana malami amana ne shi karantarwa da yake yi kada ya ci amanar mutane wajen karantarwa haka dalibai masu saurare kada su ci amanar malamin su wajen yi masa fassara ko munana masa zato ko yanke karatunsa su je su sa wani abin da ba yanzu daga cikin 'yan social media akwai masu cin amana sai kai magana a gabas sai su mai da ita yamma ko kai ta a kudu su mai da ita arewa ko ga abin da kake nufi sai a je a canza ma ka nufi sai a je a kawo wani mutum a ƙasa a sa a ƙasa a yi masa haka a ce da shi kake kai ko baka ma san shi ba baka san yayi magana wataƙila ka san ya faɗa ba wataƙila magana ka can tai gabas amma 'yan abin da maciya amanan wato social media sai su yanko ta sai su dora ta akan wani guri daban waɗannan mafi yawan su suke hada fitina fa suke hada fitina shi kuma da wancan ya gani sai ya harzuka eh yanzu ni zai waraji shi ma sai ya kafa speaker sa sai ai tai waɗannan abubuwa su ma suna nan amana ne abinda kaji kakka gutsire farko ka gutsire karshe ka gutsire tsakiya gutsire gutsiren nan yana cin abinda sai ka dauko magana kaji ba full bace in ka ji full din sai ka ga ba haka take nufi ba tunda kowace jumla za ka fawailun lil musallima an ku gutsire ta ita ma ai ba abin da za ta ko akwai fawailun lil musallima ya tabbata ga masu sallah ai ba anan zaka tsaya ba sai kace allazina hum an salatihim sahun kaga wani zai iya gutsire magana Allah an ce bane ya tabbata ga masu sallah sai kace Allah ya ce zai kona masu sallah amma bayanin yana gaba ko saboda haka magana an ka gutsire ta sai ta bada wata ma'ana daban ko hadisi tazo ko alqur'ani tazo ko a cikin maganar mutum ne musallan ma mu mutane da wata ran zaka iya fadan magana ga abin da kake nufi wani yazo ya ce kuma gashi abin da kake nufi kuma wani an dora ta akan abin sai kaga gaskama haka ne kwararrai akwai kwararrin da sun iya gutsira magana kuma har su gyara ta wasu lokacin ma an ba ai magana ba wani zai iya shiga AI ya kirkiri sautin mutumin ya ba AI ya karanta ka ji kamar kai ne kuma yanzu har ta kai cin amanan ma ta kai yanzu har wato sai a yi ma a dauki hoton mutum a sa a ganshi yana tikarawa ko ba shi bane ko a hada malam wani da malam wani dambe ko ba shi damban ba an da sauransu ko mace ta zo ta rungume mutum tana masa kiss hotonsa kawai za a dora hoton matar sai kawai a je a ce kawai sa wannan hoton yana ma wannan kaza yana ma wannan kaza kawai sai ka ga gashi AI yanzu ma an gane kuma duk masu waɗannan abubuwa mutane sun gane da sun gane su ce AI ne to ko na gaskiya ma mutane sai su ce AI ne saboda AI ya yi yawa waɗannan abubuwa duk suna nan sun babbata abubuwa ba wai mu iya Najeriya ko malamai ko ƴan siyasa har wannan duniya gaba ɗaya auka haka har shugabannin duniya na haka ake musu su ma abin ya zama ko mani ya zama abin ba'a abin isgili abin kaza abin kaza duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne cin amana ne ka ɗauki wani hoto ka canza shi ko ka ɗauki wata magana ka canza ta ko ka ɗauki wani farko ka mai da shi ƙarshe ko ƙarshe ka mai da shi farko ko kuma ka ɗauko wani ka haɗa da hoton wani ka jawa wannan layi x ka jawa wannan kaza ka ce wane da wane yake wataƙila ma ba su san juna ba wataƙila ma ba su haɗu da juna ba wataƙila ma wani kuma da ya ga wannan shi kuma sai ya harsuka sai ga kamar dama ashana yake nema ya ƙyattauta shikenan sai a ci gaba da raji da ƙiyayya da sauransu shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan dan shashin ku sun amincewa shashi to fal yu'addi allazi itmina amanatahu wanda aka amince masa amanarsa to lalle ya bada wannan amanar inna la ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl sannan wannan aya tana nuna mana wajibcin kiyaye amana wajibi ne a kiyaye amana idan aka amincewa mutum ya bada wannan amana kada yi ha'inci sannan kuma malamai suka ce to idan amintacce ya zo ya ce abin nan ya bata ko abin nan an sace ko ya lalace shin amanarsa ta tashi daga aiki sai suka ce a yadul amin la tadmanu illa bi ta'addi aw tafriq idan dai an tabbata asali mutum amintacce ne ba koyewa ya ba sai zo ya bada labari yadda ka amince masa nan to ya kamata ka karbi labarin sa a matsayin kai ma amintaccen sa ne yace abin nan ya bata ko abin nan ya sace to in aka bincika aka ga cewa babu sakaci babu ganganci to za a iya karbar shaidar sa za a iya ba zai biya ba da haka malamai suka ce in dai har ka ce wannan amintacce na ne to amintaccen ka da amintacce na wata ila su zama daya akwai wanda amanarsa ta kowa da kowa ce yana amana da kowa akwai wanda shi kuma amanarsa da wasu mutane kawai yake yi saboda haka in an samu amana an samu ginshikin ingancin rayuwa a kasuwanci a mulki a sana'a a malanta a karatu da makamantansu sannan daga cikin wato fa'idar wannan aya shine yadda Allah ta'ala ya hada mana sunayen Allah a cikin wannan aya guda uku Allah Ar-Rabb da kuma Al-Alim wanda kuma waɗannan sunaye guda uku suna ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah mu yi abin da ya kamata mu nisanci abin da ya kamata a nisanta saboda kalman Allah kamar yadda muka faɗa yana nufin wanda ya cancanci bauta ashe bin umarninsa wajen yin abin da ya kamata bauta ne hannuwa daga abin da Allah ya hana bauta ne saboda haka mutum idan ya bi dokar da Allah ya shimfiɗa to ya tabbatar wa da Allah cewa shine wato wanda ya cancanci bauta ga ma bautar ya aikata aikace ta hanyar yin abin da aka sa shi da nisanta daga abin da aka hana shi sannan kalmar rabbu tana nuna mana rububiyar Allah ta'ala wanda rabbu yana nufin al-khaliqul malikul mudabbir alim kuma yana nufin suna da sifa kenan wannan aya ta zo mana da tauhidi guda uku ta zo da tauhidul rububiyya ta zo da tauhidul uluhiyya tazo da tauhidul asma'i was sifati. A ina muka ciro tauhidur rububiyya shine rabbuhu. Ina muka ciro tauhidul uluhiyya shine Allah. Ina muka ciro tauhidul asma'i was sifati shine alim. Kaga a wannan aya an samu kashin tauhidi uku. Wasu kan ce to me yasa ake cewa tauhidi ya kasu uku? Ba cha akai ya kasu uku ba, shi tauhidin ne ya kashi uku. Bincike ne na malamai da yawan bibiyar alqur'ani da tadabburi da bin tafsiri sai suka ga Allah ta'ala yana raba waɗannan abubuwan guda uku. Misali in ka zo qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, kaga ai rabbun nas malikun nas ilahun nas rabbin nas malikin nas ilahin nas, kaga an raba uku kenan. Amma duk ai rabbun shine ilahi shine malik din. Qul a'udhu bi rabbin nas, kaga rabbu daga na aka samu rububiyya, ilahin nas daga ilah aka samu uluhiyya, malikin nas malik 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 duk sunayen Allah ne, saboda aka daga na aka samu tauhidul asma'i was sifati. Kisa a wata ayan sai ga Allah ya hada su gaba ɗaya a cikin aya guda ko kuma ayoyi a jere. Irin su rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia, sai ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, kaga an samu tauhidur rububiyya. Fa'budhu, kaga tauhidul ibada. Hal ta'lamu lahu samia, kaga tauhidul asma'i was sifati. Zaga Allah yana hada su, kaga anan rabbu yazo, ilahu yazo, alimu yazo. So da aka sunayen Allah ta'ala sun zo a cikin wannan aya guda uku, shine fatabbatar da cewa Allah ta'ala shine rabbu, shine ilahu, kuma shine alimu. To cewa jinginawa Allah cewa wallahu bima ta'amaluna alim, Allah ta'ala alimun ne, ma'ana masani ne da abinda kuke aikatawa, wannan ya tabbatar mana da abubuwa ainihin da yawa. Daga ciki akwai tsoratarwa, akwai kwadaitarwa. Sai kana abin kirki sai aka ce Allah ya gani. Ya gani zai maka me? Zai maka sakayya. Kana abin tsiya aka ce Allah fa ya gani. Kaga jan kunnanka ake cewa fa wannan abin da kake na tsiya Allah ya gani, ya sani, ya goma, yana sane da shi. Sannan jingina ilimi al-alimu, sunan alimu ga Allah, ko da kaidi irin su bima ta'amaluna alim, ko kuma yazo al-alim. Ya nuna sifa ne kuma suna ne. Kenan Allah ta'ala ana jingina masa ilimi, ana kiransa da suna mai ilimi, ana siffanta shi da mai ilimi, kuma ana faɗar tasiri da fa'i da yalwa iliminsa. Bisa an tashi magana akan ilimin Allah ta'ala, sai a ce ya'lamu ma kana wa ya'lamu ma yakunu wa ya'lamu ma lam yakun. Ya'lamu zawahira wa ya'lamu bawatina wa ya'lamu ilmuhu ghayru masbuqin bi jahl wala malhuqun bi nisyan. Sannan kuma a ce Allah ta'ala ilmin sa ahata bi kulli shay'in ilma. Wa innahu mafatihul ghayb la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هلك إلّا من الله يلوتشيني. دوّنا آية تنانونا منا ونّن. دوّن شيسا أك أمفاني دما سبودي زما يفيد الأموم. ينا نفهم قباقي ليتنم. سنّونا آية تنا أرا منا جنكني دعسابا وا دوكوتشين الله. Sawa'un dokoki ne da suka shafi aqida, ko suka shafi ibada, ko suka shafi mu'amala, ko suka shafi halaye da zamantakewa. Duka alqur'ani yana magana akan waɗannan bangarorin guda uku. Yasa ake cewa al-aqidatu wash-shari'atu wal-manhaj. Musulunci yazo da aqida, abinda ya kamata a kudire game da Allah ta'ala, da abinda ya kamata a kudire game da manzannin Allah, da abinda ya kamata a kudire game da lahira. Shine al-ilahiyat wal-nubuwat wal-ma'ad. Abinda ya shafi makoma shine lahira, da kuma abinda ya shafi annabawa, da kuma abinda ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma shari'a shine abin da ya shafi azumi, zakka, haji da makamantansu, da mu'amala irin su aure da kasuwanci da waɗannan su bashi su jingina su aro su ajiya su da makamantansu da muka yi ta bayani mun kawo guda 39 jiya duk suna cikin mu'amala da kuma halaye a ce ayi gaskiya ayi amana a cika alƙawari ayi adalci aji tausayi ayi jarumta nuna ƙarfin hali a hada kai a tausayawa juna duk irin waɗannan su ne abubuwan da wato Qur'ani yake koyar da mu nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana mana a lokacin buɗe baki na sha wani abu mai zaki amma ban daina jin sa a baki na ba har sai da gari ya waye yaya matsayin azumi na ai jin zaki a baki ko jin daci a baki ko jin salam a baki ko jin bauri a baki ko shigar ruwa baki baya bata azumi sai an haɗi shi yasa ai muke yin kurkurar baki shi ruwan da ake kurkura a baki in ya wuce yayi me shi yasa aka ce wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'ima in zaka shaka ruwa ka shaka ya shiga sosai ka fato amma fa in kana azumi ka dan shaka sama sama saboda in ka shaka ruwa da karfi kana azumi zai iya wucewa ashe da kurkuran baki da shaka ruwa daf suke da karya azumi amma shigar ruwa baki ai baya me
karya azumi
shigar ruwa baki baya karya azumi sai an haɗe haka shigar ruwa hanci baya karya azumi sai ya wuce da gangan idan mutun yana kurkuran baki ya haɗe da gangan ko yana shaka ruwa shaka da karfi ya diye da gangan azumin sa zai iya karyewa to haka nan me yin aswaki sawun da itace ne yake aswaki ko da makilin yake yi ko da wani abu yake yi mutukar ya goga akan hakoran sa da ya gama sai kurkura bakin sa bai hadiye ba ya zubar ko kuma yadda Abdullahi dan Abbas in ya je kasuwa su yan gari da za ku ga mafi yawa abubuwa a gari ake sayar da su garin masara garin shinkafa garin alkama yadda da kazo sai da dora sanma an tankade an yi komai ga tsakin daban shi ma tsakin nasi akwai nasiyawa akwai garin nasiyawa akwai kuma tsabar ta siyawa to wani ya fi son ya sai garin to shi garin ya kwana biyu yakan yi tsami ko ma ya fara yin kwari a cikin sa sai kaga sai ana tankade kwarin wani kuma in ya dade sai ya tsami ko kuma ya diddunkule to su kuma masu ha'inci sai su dauko dunkulallen da tsohon sai su hada wajen siyawa to Abdullahi dan Abbas in ya shiga kasuwa zai sai gari sai ya debi garin ya dandana akan harshen sa ya ji bai yi tsami ba sai ya furzar yana ga dandanawa akan harshe bai kare azumi kamar yadda shigar ruwan kurkura baki bai kare azumi sai an yi me
haɗe
sai an haɗe ashe jin wani abu mai zaki a bakinka ko mai daci a bakinka ko mai bauri a bakinka ko salam a bakinka kamar ruwa bai kare azuminka ba sai lokacin da ka haɗe saboda kan kana jin zaki a bakinka ka kurkura bakinka sosai da kyau yadda wannan zakin zai dai ya fita daga ainihin wato bakinka Malam mai tambaya tana cewa tana fama da ciwon sanyi duk lokacin da ta yi fitsari sai wani farin ruwa ya ringa zuba mata ta je asibiti mana ai ba za ka zauna kana da larura ga magani na asibiti ga magani na gida ka zauna kana fidda larura ba to amma a lokacin da kake da wannan larura bai zai hana ko ba za ka yi azumi ba dan shi ciwo idan bai shafi wato abinda zai hana ka yin azumin kwata-kwata ba to larura ba ta hana azumi kamar yanzu misali jini kala uku ne akwai jinin al'ada yana hana azumi akwai jinin biki yana hana amma jinin ciwo fa baya hana azumi to ke ma idan abin yana fita ne bisa ciwo to wannan ba zai hana ki azumi ba sai dai in ciwon yana damun ki sai ki aje azumin saboda ciwon amma fitar wannan ba zai kare azumin ki ba tunda larura ce take fitar da shi to ana sanar da ni cewa muna maraba da wakilan Dr. Aminu Yuguda accountant general ya sake turo da kudi 250,000 na waɗanda suka musulunta 250,000 kuma na committee tafsiri to muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya karbi wannan aiki da yayi Allah ya sa masa a cikin mizani Allah ya yawaita mana irin su a jihar Gombe da ma Najeriya waɗanda za su dinga taimakawa ayyukan addini da abinda Allah ya hore musu a juma'a ta gobe za a gabatar da hudubar juma'a ne a masallacin juma'a na ina a Hajjas kun san Hajjas din okay bypass ne to shikenan anan za a yi sallar juma'a gobe 12 da rabi insha Allah. Akwai kuɗi 25,000 da gero buhu ɗaya daga Yasnin daga England, to Allah saka da alheri. Akwai 500 ya haɗu da karaya ko? Ya ce Allah ba shi sauƙi, to Allah ba ka sauƙi. Akwai 5,000 daga wani mai safara tsakanin Najeriya, Kamaru da Chadi, a taya shi da addu'a, to Allah ya tabbatar da alheri. 32,520 daga 'yan ɓangaren Alaramma ta Kudu. Nan barin kenan. Ku kuka fara motsa wannan lokacin kenan. To kai ɓangaren Alaramma ɓangaren ka sun motsa, sai nan ɓangare namu ne kuma. Da 'yan bayan kyamara da 'yan bayan bayan fila. To Allah ya saka muku da alheri. Kuma akwai masu neman aure su ma a nan ɗin? To ku sami alƙali, alƙali ka yi fasinja ga su, ga kwastom abinan. Duk mai neman aure ca muke tafi wajen alƙali. Tun yanzu ya yi ritaya ba kotu, to duk rigima aure shi muke tura. Ya gaba aikinsa lafiya shekara 35, in shi ne shugaban ɓangaren sulhu da aure na ɓangaren cikin kwamitin da'awa. Da kankana neman aure ka rubuta masa wasiƙa ka je ya masu kirini. Yadi 10 da atamfa guda 3, Allah ya ji ƙan iyayen shi, kuma Allah ya sa yaran shi mazaje na gari ne, ya ba su yaran shi mazaje na gari, to Allah ya ba su. Mace ɗaya ta musulunta daga Nayinawa, sunanta Barsheba Barnabas. Barsheba Barnabas tana da shekara 18, ta koma Fatima Barnabas. Dazu mun wato gabatar da jawabai ga 'yan uwanmu da suka karɓi addinin musulunci su 65 a gidan wato na marayu da ke unguwar Tumfure. Kuma mun ƙarfafa musu gwiwa akan su riƙe musuluncinsu da kyau, kuma sun yi maganganu masu daɗi cewa bayan sun shigo addinin musulunci sun canja rayuwa, sun ji farin ciki, sun ji jin daɗi, kuma sun ƙara ilimi, kuma sun ƙara wayewa, kuma sun riƙe musuluncinsu da kyau. To kema Fatima Barnabas, kema ki shiga cikinsu domin ki yi karatun addinin musulunci, kuma a kula da iliminki, a kuma kula da sana'arki, kuma a kula da rayuwarki, a kuma sai da za a dinga tattaunawa da iyayenki. Wannan ya ce, malam an sace min wayata a taya ni da addu'a, to Allah ya bankaɗo ta. Ko ina wayarka take, Allah ya bankaɗo ma ita. Malam ina neman jari a taya ni da addu'a, to Allah ya baka jari mai albarka. Ina fama da rashin lafiya, Allah ya baka lafiya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu. Fitintinu na ko ina suke, Allah ya kwantar da su. Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin ƙansa, Allah ya lulluɓe mu da shi. Waɗanda suke ba da gudunmawa ta lokaci da ilimi, musamman 'yan kwamitinmu na tafsiri da kwamitinmu masu kula da sababbin musulunta da masu kula da marayu da masu kula da harkar da'awa da tafsiri da zirga-zirga da masu rai da waɗanda suka rasu, Allah ya saka musu da alheri. Dama ita doguwar tafiya haka take, ana doguwar tafiya sai ana tafiya kaga ba wani, ba wani, ba wani, ba wani, ba wani, ba wani. Haka za a yi ta ɗaukar mu ɗaya bayan ɗaya. To muna fata duk waɗanda suka rasu, Allah ya ji kansu ya musu rahama. Waɗanda kuma suke da rai mu da su, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
وتنا في الموعد.